Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar kan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu, Haruna Mamman bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman na wannan hantsi wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai. A cikin shirin da zamu gabatar muku a daidai wannan lokaci, za ku ji cigaban hira ta musamman da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya yi da tsohon shugaban kasar Jamhuriyar ta Nijar bugu da kari dan takara a zaben da ya gabata, cewa da Alhaji Muhammad Usman a wannan karin ya korafi ne game da yadda wasu shugabannin kasashen Najar Afirka ke mayar da kansu dan amshin shatan kasashen yammacin duniya. A Najeriya kuwa za a ji dalilan da suka sa darajar nera ta dan farfado a ƴan kwanakin nan. Har yanzu dai a Najeriya da wata kungiya mai fafutukar ganin an kawo ƙarshen rikirkitutta tsakanin manoma da makiyaya a kasar ta yi wani zama a jihar Adamawa domin nazarin hanyoyin da za a bi na ganin an kawo ƙarshen wannan al'amarin. Muna dauke da shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, amma duka wannan zai zo muku bayan na mayar da ku a Washington DC ta hanyar tauraron Dan Adam domin sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba, jami'an jamhuriyar Nijar sun ce wasu 'yan bindiga da ba son ko su wane ne ba sun kashe akalla mutane 25 a kudu maso yammacin kasar a wani samami na baya-bayan nan da suka kai kan iyakar kasar da Mali. Magajin garin da ke kusa da ƙauyen Taliya a Tuwane a Bitane ya ce maharan akan babura sun kai farmaki sansanin mayakan yankin da suke kare kansu kusa da ƙauyen Bakurat a yankin Tawa a ranar Talata da ta gabata. A Bitane ya ce an fafata na sa'o'i da dama kafin jami'an tsaron Nijar su iso inda suka fatattaki maharan. Wani jami'in tsaro ya ce mutum ɗaya ne daga cikin mayakan masu kare kansu ya tsira. Waɗannan 'yan ta'adda ne waɗanda suka zo daga waje, kuma akwai su da dama, inji a Bitane. Akwai waɗanda suka mutu a cikin 'yan ta'addan, kuma an ƙone babura. Sai dai babu wata ƙungiya da su ɗauki alhakin kai harin na ranar Talata. Wata ƙungiyar yankin da ke da alaƙa da ƙungiyar IS ta kashe ɗaruruwan mutane a ƙauyuka da ke kusa da iyakar ƙasar Mali a wannan shekara. Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta faɗa jiya Laraba cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da masu iƙirarin jihadi suka kai kan jami'an tsaron jandarma arewacin ƙasar ya ƙaru zuwa 53. Harin dai ya kasance yana ɗaya daga cikin mafi muni da aka taɓa kai wa jami'an tsaro a yammacin Afirka tun bayan ɓarkewar rikicin masu iƙirarin jihadi shekaru 6 da suka wuce. Wata majiyar tsaro a ranar ta ce 'yan bindigar da ke tafiya a motar ɗaukan kaya da babura sun kai hari kan jami'an tsaron inata na jandarma kusa da iyakar Mali kafin wayewar gari a ranar Lahadi, lamarin da ya haifar da tashin hankali. A ranar Litinin an bada rahoton cewa mutane 32 aka kashe. Kakakin gwamnati Usaini Tambura ya faɗa jiya Laraba cewa mutane 53 aka kashe, jandarma 49 da kuma fararen hula 4. Jami'an gwamnatin ƙasar Kamar na ƙarfafawa matasa gwiwa su shiga harkokin siyasa domin ba da gudunmuwar su ga ci gaban ƙasa. A cikin hirarsu da muryar Amurka yayin ziyarar shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha a ƙasar, Haruna Gambo, mataimakin darakta jiran na babbar makarantar Horas da ma'aikatan gwamnati wanda kuma shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar matasa na jam'iyya mai mulkin ƙasar, ya bayyana cewa sau da dama matasa na nisanta kansu da harkokin siyasa bisa hujjojin da ba su da tushe.
Matasa yanzu suna da babban fili a jam'iyya saboda shi shugaban ƙasar ya fara ba ma matasa fili mai babban fili na cewa. Kuma bayan jam'iyyan ko a gwamnatin Kamarun, in kun sa hankali za ku duba ku gane cewa matasa suna da fili.
Ba kaman da ba,
a kusanji kuma muna tsoron Allah, muna tsammani za a ci gaba kan hakan. Kada matasa su ji tsoron shiga siyasa, don ba wani abu ne mai wuya ba, kuma wani abu ne mai ban tsoro ba.
Shugaban sashen Hausan ya yaba da irin kokarin da wannan matashi yake yi wajen kutsa kansa a cikin ayyukan siyasa da kuma ci gaban matasa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Abu biyu ya burge ne da shi. Na farko dai shi kamar da kashe ɗan siyasa ne, kuma ba wajen siyasa ba, yana ɗaya daga cikin shugabannin matasan kamar baki gidanta musamman na harkar siyasa ta kuma jam'iyyar da ke mulki a nan kamar gidan, sannan kuma yana jagoranta ɗaya daga cikin manyan makarantu na koyar da
horar da manyan ma'aikata
na gwamnati na nan kamar, in ka gashi matashi ne sosai kam, saboda haka wannan suna cikin irin mutanen da na zo na sadu da su. In ji shin murya Amurka da sashen Hausa me za su yi domin su bunƙasa musu saurare da bibiyar abubuwa da kuma taka rawa su kansu, domin muna son mu je ta bakunan su waɗannan matasa ɗin mu san nasu alƙawla me suke so su ji ko su gani a tashoshi irin namu na murya Amurka.
Haruna Gambo, mataimakin darakta janar na babbar makarantar horas da ma'aikatan gwamnatin ƙasar Kamaru a hirarsu da Garba Awwal, jiya Laraba 'yan majalisar dokokin ƙasar Pakistan suka amince da wata sabuwar dokar yaƙi da fyaɗe da za ta ba da damar yanke hukunci cikin gaggawa da hukunci mai tsanani da ya haɗa da amfani da sinadari wajen dandake masu fyaɗe. Dokar dai martani ne ga gorafe-gorafe da jama'a suka yi na ƙaruwar fyaɗe da ake yi wa mata da ƙananan yara a ƙasar, da kuma buƙatar neman kawo ƙarshen wannan aika-aikar. Za a buƙaci gwamnati ta kafa kotuna na musamman a duk faɗin Pakistan don hanzarta yanke hukunci ga waɗanda ake zargi da aikata fyaɗe, da kuma yanke hukunci kan cin zarafi cikin gaggawa inda aka fuso a cikin watanni huɗu. A ƙarƙashin dokar za a kuma ci gaba da yin rijistar masu aikata fyaɗe a duk faɗin ƙasar tare da taimakon hukumar kula da bayanai da rijista. Daga ƙarshe, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa biyu daga cikin ma'aikatanta suna tsare sama da mako guda a hannun 'yan tawayen Huti a ƙasar Yemen, inda ta yi kira da a gaggauta sakinsu. Kakakin Antonio Guterres ya faɗa wa 'yan jarida cewa babban sakataren ya damu matuƙa kan kamawa da tsare biyu daga cikin ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a Sana'a da 'yan Huti suka yi a farkon wannan watan na Nuwamba. Stephane Dujarric ya ce, muna kira da a gaggauta sakinsu. An tsare ma'aikatan biyu maza daban a ranar 5-7 ga watan Nuwamba da yana aikin kare haƙƙin bil'adama ne, sannan ɗayan kuma a UNESCO. Dujarric ya ce ba gurfanar da su a gaban kotu ba, haka kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta samu wani bayani kan kama su ba.
Masu sauraron mu, labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausar muryar Amurka. Halin yanzu sai rahoton da muke dauke da su. Za mu farawa ne da cigaban hira ta musamman da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da tsohon shugaban kasar Jamhuriyar Nijar, bugu da ƙari dan takara a zaben da gabata cewa da Alhaji Muhammad Usman, wanda ya bayyana damuwarsa game da yadda wasu daga cikin shugabannin kasashen nahiyar Afirka ke mayar da kansu yan amshishatan kasashen yammacin duniya a maimakon ba da fifiko ga ayyukan da za su amfanin talakawan da suke cewa sun zaɓe su, al'amarin da ya ce shi ne mafarin rikitar da ake fuskanta a halin yanzu.
Duk wannan ƙasashen da kake gani da aka samu wannan rikitar mun dukka musabbabin ɗaya ne, rashin jagoranci na gari, rashin kamanta gaskiya, tsaye gaskiya, kuma da bautawa jama'a domin kyautata rayuwarta. Akasarin sun zama 'yan baran don waɗansu can daban, inda su ne suke bautawa ba jama'ar su ba. To dole ne ai jama'ar wannan tun tana cikin bata gane ba har abin ya fito da lobin ta gane ta ji a cikin ta, wanda kunne shi da ma aka ce ga kunne shi ga ga mishi to shi shi ga ya maza. To mu wani kin suke bigirewa kar ka nemi wannan abun wani dalili a wani ga inda yake.
Amma wannan kasashen ba sa alakanta wannan kuma da alakar kasar Nijar da kasashe irin su Faransa, kana irin dangantaka da cuɗanya da kusancin da ke tsakanin Nijar da Faransa ya ce mu kawo yau wasu matsaloli da Nijar ta ke fuskanta.
To a shi bai taimaka ba, saboda dai in ka lura wajen hanyar tsaro waɗannan sun ce sun kawo mu taimako na a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya, na a yaƙi da 'yan ta'adda, na a yaƙi da masu fashi da makami kuma da masu jihaji wanda suke ce a yaƙin da suke su na Islamu ne. To amma da yawa muna ji suna faɗi suna cewa ai abin an duba sai a yi ta mamaki, da yawa suna cewa shin wannan turan shin ba su cikin wanda suke taimaka ma wa'annan mutane masu yin ta'adi masu yin fushi da makami, da yawa suna faɗin haka. Kuma sai da yanzu ya yi kama da mutum
da ya bambanta tsakanin lokacin da kayan mulki da shugabancin da ne bayan haka da shekarar 1996 zuwa yanzu, dangane da abin da kake magana na
halin talauci yunwa da sauransu nijar ta yayi suna da ma'adinai na uranium tana da gishiri tana da samman fetur me ya bambanta yadda tattalin arziki yake tafiya a wancan lokaci da yanzu yake tafiya yanzu da har yanzu ba a cin gajiyar wa'annan abubuwa
abin da zai mata shi gishiri sun ɗaya da gaskiya kuma da yunwar jama'a aiki domin wannan ya ƙara taɓarɓarewa a yanzu fiye da halin da ake ciki na can baya
amma haka zan abubuwan da shekarar 2006 shekaru ya ne sun kai wajen 20 da wani abu zuwa yanzu na yadda duniya baki ɗansu take tafiya a lokacin a ko'ina yanzu ya sha bamban da yanzu abubuwa suke yanzu ba ka ga abubuwan da suke faru a sauran ƙasashen duniya yana shafar yadda nan ne girma su ma suke tafiya
a yanzu ne kana ba duk ƙasashe abin da yake faruwa ne shi yake faruwa a can amma duk da wannan inda wato ke da jagoranci na gari wato ba a samun taɓarɓarewar abin kamar inda ba mu jagoranci na gari yawwa shi ne bambancin abu
to yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda wani abu da ba sabon ba a kasar shine darajar takardar kudin naira ta dan farfado a baya-bayan nan bayan kwanakin baya ta faduwar wasu to ko me ya kawo haka kuma me ya kamata gwamnatin kasar ta Najeriya ta yi domin ci gaba da kare martabar kudin tambayar kenan da wakilin muryar Amurka Abuja birnin tarayya Hassan Maina kaina yayi da wani kwararre akan tattalin arzikin kasar Dr. Yusha'u Aliyu ga kuma abin da yake cewa
Hassan samun karuwar darajar nayaran da aka samu na yan kwanakin nan kai tsaye za a iya danganta shi da wato karin samun kudin kasashen waje saboda wato farashin man gudanarwa man da ya tashi a kasuwar duniya na biyu kuma wanda suke sayen naira dala suke sayen dala saboda ajiya gudun da tsamanin cewa dalar nan kafin ƙarshen shekara wasu sun yi harsashe cewa zai iya kai fiye da naira 600 ko yan kai wasu ma akwai wanda suke cewa dalar nan ya gangaro zai iya kai naira 1,000 saboda haka wayannan din su ma sun ajiye wannan kudin nan yanzu sun fara fitar da shi kuma ba sa samata wato ba sa neman wannan dalilin nan da yawa da za dan ba dan harkokin kasuwa ba illa a ce a boye shi a gida a ajiye shi kuma wanda in tabarar shi din ya karu za a sayar hatta yanzu in ka duba kasuwan bayan fage shi ma za ka gani ya dan ragu to da ya Allah kawo wannan dalilan nan da wannan darajar naira ya gwamnati za ta yi ta rike darajar naira a yadda yake ko kuma ya inganta ko ya yi ƙasa sosai to ɗaya daga cikin hanyoyin da za a yi shine a duba irin kudaden da ma ake canja ita dala din dalilin da yasa ake canja su ana canja su ne kamar a boye a gidaje ana canja su ne a je a biya kudin makarantu ko asibiti ko yawon shakatawa da sauransu ko kuma ana canjawa ne harkokin kasuwanci
to a nasu a bangaren masanin tattalin arziki Abubakar Ali cewa ya yi dogara da kai a Najeriya shine zai kare darajar naira shi ma ya bayyana haka ne a hirarsu da Hassan Maina kaina a birnin tarayya Abuja
wasu kayan da ake shigo da su na amfani ne ko na so kamfanonuka ko kuma spare parts da sauransu to dogara da kai shine abin da zai kara darajar naira babu wanda ya fi a dogara da kai da abubuwan da muke sarrafa da abubuwan da muke ci da irin abubuwan da muke amfani da shi ya zamanto muna yi ne a ƙasar nan wanda yake za a yi amfani da naira ne a sayi wannan abubuwan kuma ya zamanto mukan fitar da kayayyaki a maimakon shigowa mu fara fitar da kayayyaki ba lalle wato raw materials ba, a'a har kayan da yake aka riga aka sarrafa aka inganta mu ringa fitar da shi yadda mu ma za mu samu wannan daloli nan da su euro da sauransu za a iya mu shigo da su saboda ana sayan kayan mu da kudaden kasashen waje. To idan aka duba wannan hanyoyin nan kuma aka rage almubazarancin da ake fama da shi, to insha Allah darajar naira zai tashi ya karu, kuma wannan din zai kawo masana'antunmu aiki da kuma masu neman aiki, wato samari da ma masu neman aiki, da rage kashe wando a gida.
To har yanzu dai muna tare ta Najeriya, inda wata kungiya mai fafatukar ganin an kawo karshen rikici tsakanin manoma da makiyaya a kasar Mexico ta yi wani zama da makiyayan da manoma a karamar hukumar Girai a jihar Adamawa domin ganin kar a sake samun wani sabon rikici tsakanin bangarorin guda biyu. Ga Salisu Muhammad Garba da ƙarin bayani a wannan rahoton daga jihar Adamawa.
Wannan gidauniyar kungiyar da ke fafutukar ganin wanzar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya, duba da cewar yanzu kaka ta riga ta yi nisa, a wasu lokutan ana samun rashin fahimtar juna tsakanin manoma da kuma makiyaya, kamar yadda lamarin ya taba aukuwa a kwanakin baya a wannan yankin. Hakan ta sanya wannan gidauniyar kungiyar ta kawo wa yankin Tambun da ke karamar hukumar Gire a jihar Adamawa ziyarar da tara manoma da kuma makiyaya domin ba da shawarwari da kuma zakulo mafita a tsakaninsu.
Kungiyar Mr. Kingsley Maxwell
ya koyi bayanai tare da jigajigan misalai saboda al'umman da aka tara su fahimci juna tsakaninsu.
Mu mutane mazaunan Tambo da mutane Mexico sun zo sun duba cewa wannan rikicin rigiman da aka samu a kwanakin baya ba riba sai asara. Idan aka ci gaba haka zai kawo damuwa. Sai aka ce to ya za a yi? Bari mu zabulo wayansu kalila daga cikinsu wanda za mu ilmantar da su, kuma karfafa su domin su koma tunda su suna zaune a nan a cikin garin, su sun san menene yake damunsu da kuma yadda za a yi a sulhunta a zauna lafiya.
To shi ma'ana shi bangaren Ardo Balin Somo wanda ke zama Ardo ne na wannan yanki na Tambo da ke karamar hukumar ta Gire a jihar Adamawa ya koyi nashi bayanin tare da kira ga manoma da kuma makiyaya na wannan yankin cewar a zauna lafiya, a kuma bi dokoki da ka'idodi da aka fita tsakaninsu.
Kowa ya kula da kayansa kar ya shiga inda ba da izinin mai fili ba, wannan ci yake kara tado muna da hankali wanda kuma hakan ba daidai ba ne. Gangari muke yi ga don Allah duk wanda wani shugaba wanda ya zo nan da ya koma ya gargadi makiyayansa wannan zaman lafiya muke so ya dore. Tun da gaggawin ya taso daga nesa ya ziyarci wannan fili a kan a zauna lafiya, muna roƙon iyaye kowa ya yi mararun sun nasiha su masu gonaki. Yanzu da ce a fadin Gire Tambo ya zama number one na haɗin kai manoma da makiyaya.
To ko menene al'umma mazauna yankin Tambo za su ce akan wannan taro da aka gudanar? Honorable Juda Amisa wanda ke zama dan wannan yankin kuma shugaban karamar hukumar Gire shima yayi nashi bayanin kamar haka.
Ba karamar hukumar Gire kada suke ba, duk Adamawa da duk karan hukumar da muke da shi, wannan kungiya ina da labari kuma na sani suna zagayawa da me su ilmantar da mutane kan zaman lafiya da kuma abinda zaman lafiya ke kawowa. To wannan ba samu abu bane wurin na kuma shekaran da muke ciki yanzu watan biyar ko shidan da ya wuce sun shirya wannan taro makamacin haka a jihar ta Gombe wanda kuma suke fara takar da mutane akan cewa a zauna lafiya da juna. Nan kuma har yanzu kanana hukumomi ta Murde Numan Jimsa da kuma ta Gire sun sake mana bici kuma musamman akan makiyaya da kuma manoma, wannan ba karamin taimakawa su ba, kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya kara musu kwari gwiwa.
Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To kafin mu ci gaba masu sauraron mu ga wannan sakon.
Domin farewa da harjiki da yawan barna ba kariya
arewa a yau don duba tarihin yadda yankin yake a dacin mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola Lami lafiya
mun abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abin cikin ruwan sanyi
shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati
in ba kadaran Allah ba arewa za ta gyaru musulmi da krista ya koma ga kwaison addinin krista da musulunci ya kuma tuba akan abin da mu yi wa junanmu
shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni Nasiru Adamu Elhikaya ku kasance da muryar Amurka Majiya Kokwara ta sayi har labaru
arewa zaman ta samu sai nishadi sai sharhu
to karfa a sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin kunnin jamhuriyar Niger ta taimako ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai a halin yanzu ga Suleiman Mune Barma dauke da shirin na kasa
nakasa
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 ba kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ni ne Suleiman Mune Barma to har yanzu dai shirin nakasa na tare da Musbahu Lawan Didi shugaban kungiyar ƴan kwallon guragun Najeriya dan kasuwa kuma dalibi bugo da ƙari dan siyasa amma kun jiya bakon shirin ya fara da yiwa wakiliyar sashen Hausa Abuja Madina Dauda bayani game da kalar rigar siyasar da kirataya a wuyansa a halin yanzu saboda haka a yau za mu tashi da wannan batu ai saurare lafiya
to me dauki hankalinka daga wayannan ayyukan ka koma siyasa
ai da ma na kasa ba gajiya ba ke na fada siyasa saboda zan yi cani na gaji siyasa a gidan mu burin baba na yi siyasa sosai sosai sannan kuma da nazo tun daga Lagos tun ana kai da halinka na yi siyasa da manyan manyan siyasa na Lagos mun yi magana da manyan manyan su don a wajen na san su a bana koro su waye manyan manyan yan siyasa da na baro can na dawo nan sai na dawo da siyasa ta bambancin ni da wasu mutanen shine wasu sun dauka cewa in ka zo gari bako to sai ka ware kanka ka koma gefe ka dauka kai bako ne ba za ka shiga yan gari a dama da kai ba da na shigo Abuja ban dauki kaina ina da bambanci da yan garin nan ba na zama cikakken dan gari na shiga aka dama da ni muka kawo local government chairman muka kada wadda take kai ya Esther Audu a lokacin muka kawo Zafania daga nan aka bani mukami na zama PN chairman daga nan ana muna PDP a gama aka dawo APC na zama ward esco na city center daga nan ana cikin ward esco da mu aka kafa APC ni ne rubuce-rubucen da aka sa disable a cikin APC tun daga fari mamura minister na lafiya ne shine committee chairman na lokacin shaida na ne shi yana committee chairman ne rubutu yazo ya dauki da tasasu
lokacin shi yana majalisa
a'a yana chairman amendment committee na APC an kafa ta saba ya bar majalisa a lokacin son shine chairman na constitutional review na gyara dokokin party saboda haka muka kai memorandum yadda ya samu a cikin cewa eh lalle a sa na kasasu yana da kyau wannan ne matakin farko da ya sa na kasasu a cikin siyasar APC ya kai cewa a cikin abin da muka rubuta akwai na kasasu a mataki na mazaba akwai masarmata na kasasu a mataki na ward har matakin kasa wanda yanzu ina ga miki dalilin wancan rubutun da muka kai akwai mutum kusan 120 suna cikin APC duk wani ward a Najeriya akwai na kasashi a matsayin shugaban na kasasu na wajen duk wata mazaba akwai na kasashi a matsayin sa haka a jiha har muka kai mataki na kasa to Allah in kai abinka kamar wasa in yana so ya sa maka albarka ana gama cin zabe Muhammadu Buhari president ya ci zabe APC suka zo aka kafa sai suka duba constitution akwai ma hurumin asa na kasashe bayan an shekara kusan uku ana tafiya da gwamnatin mulkin APC daga baya muka rubuta muka tunasar da shugaban party na lokacin John Oyegu Allah ya taimake mu su Senator Lawan su Maimala dinnan da yake yanzu shine shugaban riko na party su da shi da sanato Lawal Shaibu su ne Allah ya amfani da su saka taimake ne na zamani ma member na kasa National Working Committee na APC mai wakiltar na kasa su a cikin jam'iyya ta kasa daga nan suka ci gaba da taimaka min da abubuwa da ikon Allah aka tsara zabe na tsaya na ci zabe na ma ba hamayya ni kadai na tsaya na zama na wakilci na kasa su a wajen hasu biyu a shekara biyu kafin da aka zo aka sauke kowa da kowa lokacin arzo shi mallai na sauka saboda haka a siyasance na kai matsayin da sai da na kure a harkar party kuma a dalilin wancan kujerar da muke da ita yau Muhammadu Buhari president na kasar nan ya sa hannu an yi commission an nada na kasar su sun zama su ne suke jagorancin commission din nan yau muna da hukuma ta musamman mai kula da jin dadi da kyautata rayuwar na kasar su a karkashin minista ta jin dadin jama'a da walwala Sadiya Faru saboda haka ina ganin in Allah da mun iya namu gudunmuwa ko mun gode wanda duk suka taimakawa kaiwan nasarar da na kasar su suka yi ba musu bahu ba musamman irin ku yan jarida Allah ya saka muku da alheri an yi ta zanga zangar lamana an yi ta rubuce an yi ta jan hankali wanda yau Allah ya maida abin ya zama alheri muna da hukuma mai kare yanci na kasar su a Najeriya kuma duk duniya ana ganin mutuncin President Buhari shugaban kasar mu saboda kula da mu a matsayin mu na wanda aka yar ko aka bar mu a baya yau ya maida mu yaya a kasa babayi ba
To masu sauraro nan zamu rufe shirin a wannan mako sai a kasance da mu a satin gaba don jin ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin bakon shirin na kasa ba kasawa ba Ms. Bawu Lawan Didi da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
yanzu kuma sai Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana
da jaridar Daily Dadamu so ma sharhin jaridun mu na yau kuma cikin labarin da muka zakulo shine an nada sabon sarki na dagon bawan jara Ashanti jaridar ta ce wani committee na aiwatar da zaman lafiya da kuma yin sulhu da ainihin babban limamin jara Ashanti Sheikh Abdul Mumin Harun ya kafa ta kokarin kokartawa wurin nada wani sabon sarki na dagon bawa a jihar Ashanti bayan lokaci mai tsawo an samu takaddama tsakanin wasu mutane guda biyu Alhaji Abubakar Bayum da Alhaji Hussein Abu wanda kowane ɗan su ke cewa shine sarki na kabilar jijiyoyin wuya sun karanta shi ne bayan mutuwan Abubakar Bayum to amma kwamitin nan da aka kafa a bisa jagorancin Sheikh Ridwan Muhammad Kudi ba wasa ba da ainihin wasu manyan jigogi na wannan yanki Khalifa Armiyaw da muqaddashin babban imamin Jan Sheikh Zakariya da Alhaji Muhammad Bilal da Alhaji Muhammad Zero da Alhaji Baba Wanzam da sarkin dangon Bantama da kuma sarkin dagon bawan fici sun kokarta ainu wurin tabbatar da annada Alhaji Hussein Abu a matsayin sabon sarki na dagon bawa jara Ashanti sai kuma jaridar Ghana Times wanda ta rawaito cewa sakatariyatin zango NNC za ta dauki nauyin karatu na Dr. Shakira Yahaya jaridar ta ce sakatariyatin na ci gaba na yankin Zango da guranin ciki na ofishin shugaban kasa na aiki tuku domin samarwa Shakira Yahaya wacce ta yi nasarar zama likita mace da ta fi duk saura kokari na jami'an nan na University for Development Studies domin ci gaba da neman karin karatu a John Hopkins University da ke Amurka sabon babban jami'in zartarwan gwana ya mutu bayan kwanaki 11 a ofisa jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce babban jami'in zartarwan yankin na sabon gunduma gwan da ke cikin jihar Oti Mr. Malon Anipa ya mutu ne a ranar talata da safe bayan ya yi kwanaki 11 a ofis Mr. Anipa an nuna cewar ya mutu ne a asibitin gwamnati na Hohoi inda aka shika a guje da shi wani mai yi masa hidima ya faɗa wa jaridar Gazik cewar mai sa'ana ba ya tafi aiki a ranar Litinin 15 ga watan Nuwamba kai ziyarar aiki a wasu cibiyoyin jarrabawa na gundumar Tagwana na ainihin jarrabawan BECE level bai dai ciwo ba kuma bai koka cewar wani wurin na damunsa ba haka kurun dai in lokaci ya kai babu magani da wannan labari na alhini muka iso kashin sharhin jaridin na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da yazo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da makon ofishin muryar Amurka dake birnin Mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bago anan ne zan sallama da ku sai da misalin karfe 4 agogon Niger Nigeria karfe 3 agogon GMT Ghana da Burkina Faso sauran abokan aiki za su zo da shirin rana sai in ci muku mu kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger assalamu